أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجا بدا كراتمنا للتاف المصباح السالك يو زامو إدارة فينا قوم الشابير إن شاء الله. زامو تاشي عندما عليك سوى والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم، للأولياء كرامة لا تنكر، ثم الدعاء نفقه مؤثر، ولا نبي قط أنثى يشتبى، أو عبد أو ذو آهة قبل النبى، لقمان واسكندر ليس أنبياء، في أرجه الأقوال لكن أولياء، والقلف في القدر شهير منجلي، أمرسل أم لا وقيل بل ولي. ما ليت والأشعري، وتو أبو الحسن الأشعري يكنفي. أبو الحسن الأشعري قدوة أبن كويني شوغباني وند أكي كوي دشي مقدم أبن غباتروا جنيدنا جنيد مكونان سن الجنيد بن محمد طريقه تفركين سنسوفانتي مقوم أبن دي دي كواني واتو الأشعري شيني أبو الحسن الأشعري واتو علي بن إسماعيل بن إسحاق wanda nasaban sa tana dangantaka zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari, kabilan su ɗaya ne, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda aka jikan Abu Musa al-Ash'ari ne, amma akwai tazara tsakanin sa da shi. Abu al-Hasan al-Ash'ari ya rasu a shekara ta 324, kuma shine ake dangantawa aqidan Ash'ariyya. Muna da ainihin daga cikin wato jama'a na aqidu akwai aqidan Ash'ariyya, akwai aqidan Maturidiyya, akwai Jahmiyya, akwai Mu'tazila, akwai Rawafid, akwai Murji'a da sauransu. To aqidan Ash'ariyya da aqidan Maturidiyya wato wanda ake danganta zuwa ga Abu Mansur al-Maturidi, wato wannan ɗariƙu guda abinnan aqidu guda biyu su ne aqidun da suka fi kusa da ahlus sunna. Aqidan Ash'ariyya da aqidan Maturidiyya su ne suka fi kusa da aqidan ahlus sunna. Har ma wasu suna ɗaukan wa'innan aqidun kamar su ne ma aqidun ahlus sunna gaba ɗaya, saboda sauran sun saba wa ahlus sunna sabanin yayi yawa, kamar Mu'tazila, kamar Shi'a, kamar Khawarij da sauransu. To al-Ash'ari da shi da Maturidi babu wanda ya fi su samun mabiya daga cikin wato kungiyoyi na aqida. To Abu al-Hasan al-Ash'ari ya samu karbuwa sosai saboda kasancewansa ya yi fada da yan bid'a da yawa, su ne Mu'tazila da Khawarij da Shi'a, wanda da can ya kasance Mu'tazili ne, yana aqidan Mu'tazila. To ana tafiya ana tafiya, shikenan sai ya fahimci wannan aqidan ba ita ce aqidan ahlus sunna ba. Ya fahimci akwai matsaloli da yawa, ko matsaloli da yawa wanda suka saba wa ahlus sunna. To daga nan sai ya ki ya bi wannan dariƙan, ma'ana sai kaucewa wannan aqida din, sai koma aqidan malaminsa Kullab, sai koma aqidan Kullabiyya. Wato ya bar itizali, ya bar ɗariƙan Mu'tazila, don wata ran an neme shi a makarantar da aka rasa shi, aka ce ina Abu al-Hasan al-Ash'ari, aka ce itazala, wato ya ƙaura daga wannan makarantan, ya kuma makarantan malaminsa Kullab, daga nan wa'insu aka sa musu Mu'tazila. To bannan ya koma tafarkin malaminsa Kullab, to sai ya zama shi ne kuma ya fi shahara wajen yaɗa aqidan malaminsa, sai aka danganta masa aqidan fiye da malaminsa, ita ce aqidan Ash'ariyya, wanda galibi littattafan munafiqu ake sa wannan aqidan a ciki. Kamar yadda ka dauki Ibn Ashir, zaka ga irin wannan aqidan ne, haka ne Ibn Rushd irin su manzuma ta Qurtubi duk aqidan ash'ariya ne, amma aqid abin risala ita kuma ba aqidan ash'ariya bane, aqidan ahlus sunna ne 100%. To da kai shi mai risala bai samu wannan matsalan ba. To abu abin da yana cikin bin wannan tafarki na ash'ariya, wato shi ne tafarkin malamin sa kullab, ana cewa aqidan kullabiyya. Daga ba kuma sai fahimci fato wannan aqidan ita ma tana da matsala, ita ce aqidan ash'ariya din. Shikenan daga nan ita ma wannan aqidan sai mata tawaye ya koma zuwa ga aqidan ahlus sunna wal jama'a, wato aqidan magabata, aqidan su Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Shikenan sai bar kuma duk wata firqa, wato wata jama'a da take shigo da ra'ayinta ko san ranta a cikin abin da ya shafi harkan aqida, wato masu barin nassi na Al-Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in bai dace da fahimtar su ba sai su yi masa tawili ko su canja masa ma'ana, su yi aiki da hankalinsu, wanda suna cewa shi hankali da shi ne ake fahimtar nassi, wato Qur'ani ko hadisi. Idan hankalinka ya saba da nassi, wato Qur'ani ko hadisi, to ka gabatar da hankalinka akan Qur'ani ko hadisi. Suka ce ai ba don hankalin naka ba za ka fahimci Qur'anin ko hadisin ba, shedan ya musu wannan wahayi. To saboda haka wasu da suka zurfafa in Qur'anin ya zo ture shi suke gaba daya, sai ainihin su kawo aqidansu tasu ta kansu. Wasu kuma sai su yi Qur'anin tawili su bashi wani ma'ana, ko hadisin su musu tawili su basu wata ma'anar daban ba irin ma'anar da magabata suka fahimta ba. To haka ake ta tafiya, wannan duk ya faru bayan magabata sun kare, bayan karni kar abin nan sahabbai sun tafi tabi'a da tabi'u tabi'ina, aka dinga kirkiro abin. Da zamanin sahabbai ko shakka babu, akwai shi'a akwai kuma khawarij, su ne wanda aka sani, daga baya aka dinga fada da abubuwa din. To ash'ari'a suna daga cikin masu tawili da su da maturidiyya, shi yasa nasu ya zama da sauki akan irin su mu'tazila masu inkarin siffofin Allah gaba daya, da irin su khawarij da irin su shi'a. Daga baya sai gane cewa duk wannan ba hanyar da ya kamata ya bi ba ne, saboda haka a dawo kan aqida ta ahlus sunna, ita ce aqida ingantacciya. Saboda haka Abul Hasan al-Ash'ari sai bayyanar da tawayensa ga aqidan ash'ariya wanda ake danganta masa, yace shi ba tare da wannan aqidan ya bar duk aqidu wanda suke sun saba al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma kafin nan mutane wasu sun dauki aqidan sun yi ta yada ta, sun yi ta tafiya da ita, kamar Jadu bin Dirham da ya kawo aqidan Jahmiya, aka yi layya da shi aka kashe shi saboda ya wuce gona da iri. To lokacin abin Jahab bin Safwan shi kuma ya riga ya yada aqidan, sai aka sa mata aqidan Jahmiya. To shi ma haka abu ya riga ya yadu, sannan daga ba kuma ya zo ya yi wa abun tawaye. To amma duk da haka ya yi kokari domin ya yi ta wallafa littattafai yana yi wa su yan bid'a raji. Ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi yace ya wallafa littafi ya kai 55, littafi 55 shi Abul Hasan al-Ash'ari yana yi wa ainihin yan bid'a raji akan gurbata aqida, wato da suke yi yiwa wa'innan raji, yiwa wa'innan raji, haka dinga wallafa littafi, sai ne wallafa guda 55 cewa a dawo akan aqida ta ahlus sunna. Daga cikin littattafin da ya wallafa akwai al-ibana an usulid diyana, shi kuma wannan ya bayyanar da tsantsan aqidan ahlus sunna ne, aqida ta gaskiya, aqidan ahlus sunna wal jama'a, aqidan magabata wanda in ka bita shine ka bi aqida ta gaskiya, wanda abin da yasa ba za a danganta masa wannan aqidan izuwa gare shi ba a ce mata ash'ariya, saboda dama ita ce aqidan da musulmi suke akan ta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aqidan sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'ina da sauran shugabannin addini. To da haka aqida ce ta ahlus sunna, ba wanda za a danganta wa ita, ba za a ce aqida kaza ba, amma sauran aqidu in wani ya zo ya kirkiro nasa, to sai a danganta masa wannan aqida, sai a dauki sunansa sai a danganta masa wannan aqidan, ko a dauki wani laqabi a laqaba masa. Shi yasa abinnan Sheikh abinnan Imam Malik da aka tambaye shi aka ce wai ya ake a gane ahlus sunna ne, yace wanda ba su da wani suna sai musulmi ahlus sunna, kawai ya sunan su kenan, ba su da wani laqabi. Amma duk wanda ba ahlus sunna ba, ko za ka samu yana da abun nan wani suna daban, ko ka ce mu'tazili ko khawariji ko rafizi ko jahami ko murji'i ko ash'ari ko maturidi dole sai ka lakaba masa wannan kafin kai bayanin sa. Haka nan abun nan Ibn Qudama al-Maqdisi yace wa kullu muttasimin bi ghairi al-islam wa sunnah fa huwa mubtadi'un fi ta kal-jahmi wal-mu'tazili war-rafidi yatalisafa duk wanda ya alanta kansa da wani suna ba musulmi ahli sunna ba to dan bid'a ne. Sai dinga kawo misalan su, sai dinga kawo misalan su ungiyoyi na aqida wanda an canja qur'ani da hadisi ko amsu kitabin sa al-ibana an usul al-diyana wato bayani dangane da asalin addini wato shine tauhidi. To da ciki ga abin da ya fada don bayan ya rusa dukkan wayannan aqiduwan da suke gurbatattu wanda da shi ma a kansu yake kuma ya karantar da daliban sa akai amma da ya gane kuma sai ya dale ya dawo zuwa ga gaskiya. Haka ake bukatar malami biyan da ka yada barna in ka gane gaskiya kuma ka dawo ka ce barna ne sai ka koya mutane kuma abin da yake gaskiya. Shi kenan sai aka ce bayan ya rusa sai aka ce to menene sai da kansa yake wa kansa tambaya yace to idan kuka ce mini kuma to menene aqidata me nake bautawa Allah ta'ala da shi to shine sai wannan bayani yace qaulun allazina qulu bihi wa diyanatun allatina dinu biha attamassuku bi kitabillahi rabbina azza wa jalla wa sunnati nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ma ruya an sadati as-sahaba wat tabi'in wa a'immati ad-din wa a'immati al-hadith wa nahnu bidhalika mu'tasimun wa bima kana yaqulu bihi abu abdillahi ahmad bin hanbal قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين ورحمة الله عليه من إمام مقدم المقدمة وأن اللتاف يأيوى النبياني الإبانة أصول الديانة يتمو أبونا مكي فتاح عقيدة الدين دموكي عقيدة مؤتشي التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل ريكو دا لتاتن أبنججمو أبنججن تعليكي ميجر ماذا بواها واتو ريكو دا القرآن سنيتي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دواني ما يقيدها تدسيا دولي زما هنا ريكو دا الكتاب والسنة واتو قرآن دا حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتو كما دا دكان أبن دا أكا رويتو دا شواغ بني صحبي والتابعين ده تابعي وأئمة الحديث ده معلمين حديث يتمومنا إن الدين مكو أكيدا ويتتي أكيدا القرآن ده سنة ده كما دو أبن ده أكروتو ده جوجن صحبي سنفة ده تابعي ده كما شو أقبانين حديثي سنة معلمين حديث وانا يتتي أكيدا مو دو أبن ده ستي أكان سشيني مكي أكي وانا شيني أكيدا كما ما قباتا العلم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ilimi daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtan magabata sune salaful umma sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina yace to mu akan sa muke yace sannan wa nahnu bidhalika mu'tasimun mu muna masu riko da wannan wa bima kana yaqulu bihi abu abdullahi muhammad ahmad bin hanbal qailun yace kuma duk abinda abu abdullahi shine ahmad bin hanbal yake fada mu ma muna fada imam ahmad yace in dai imam ahmad duk abin da ya fada na aqida to mu muna bin sa. Imam ahmad kuma ina cikin al-a'immatul arba aqidan sa aqidan ahlus sunnah duk a'immatul arba aqidun su aqidan ahlus sunnah yace kuma wani ma khalafa qawluhu mukhalifun duk abin da ya sabawa maganar imam ahmad a aqida to mun saba mata ba ruwan mu da ita. Imam ahmad kuma bai saba da malik da shafi'i da abu hanifa a cikin aqida ba, bai saba da sabai da tabi'ai ba, yana bin aqidan wato aqidan magabata ne. Yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya jero a cikin lamiyan sa ya jero aqidan ahlus sunnah gaba daya sai ya ce hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa thumma Ahmad yatba'u wannan ita ce aqidan Imam Shafi'i, ita ce aqidan Imam Malik, ita ce aqidan Imam Abu Hanifa sai ya ce thumma Ahmad yatba'u sannan Imam Ahmad kuma yana bin su a aqida don shi ne zo a baya. Saboda haka yake duk abin da ya saba aqidan Imam Ahmad yace ni bazan yi shi ba na saba masa. Me yasa? Yace li annal imam al-fadil, saboda shine shugaba wanda yake mai falala, allazi abana Allahu bihi al-haq, wanda Allah ya bayyana da gaskiya da shi, wa dafa'a bihi al-dalal, ya gusar da barna da shi, wa awdaha bihi al-manhaj, wato ya bayyana tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, sannan wa qama'a bihi bid'a al-mubtadin, sannan kuma Allah ta'ala ya rusa bid'an masu bid'a da Imam Ahmad wato ya an kane bidiyan aka hana ta sakat da sababin Imam Ahmad sannan wazega za'iqin da wato da kaucewa masu kaucewa sune batan masu bata wa shakka shakin da kuma shakkan mai shakka doni mai shakka aqida mai shakka cikin qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya kauyar da wannan ya yaki wannan abu sai ce wa rahmatullahi alaihi min imam muqaddam ramar Allah ta tabbata kan Imam Ahmad shugaba ne abun gabatarwa to sai ce wannan ita ce aqidansa kina aqidansa aqidan ahlus sunna kuma Imam Ahmad ya wallafa ne ta tafai yayi wa kuma in bid'a raddi daga cikin ta tafin sa akwai ar-radd 'ala al-jahmiyya ar-radd 'ala al-jahmiyya wato litafi ne yayi wa jahmiyya radd jahmiyya wato daga cikin aqidu wanda suke wato ba masu kyau ba daga cikin manyan daga cikin yan bid'a saboda haka Abul Hasan al-Ash'ari a ƙarshe ya dawo zuwa ga aqidan Ahlus Sunna aqidan Imam Ahmad ita ce irin aqidan da muke karantarwa wato aqidan Imam Malik aqidan Imam Shafi aqidan Imam Abu Hanifa to amma ana danganta masa waccar aqidan saboda da yayi ta sai ta shahara da sunansa sai ake cewa Ash'ariyya amma daga baya kuma ya dawo zuwa ga aqidan Ahlus Sunna kuma akan te mutu kuma ita wallafe yana bayyana da aqidan Ahlus Sunna yana yi wa kuma yan bid'a raddi fadina cewa wal ash'ari qudwatun muqaddamu wato Abu Abdul Hasan al Ash'ari abun koyi ne muqaddamu abun gabatarwa to sai dai a can baya aqidan da ya kawo a baya wanda muka karanta aqidan Ash'ariyya ne kuma mun yi bayanin abun da yake daidai da abun da yake ba daidai ba amma jaran da muka yin kalura kadan ne bai daiwa saboda sun fi kusa da Ahlus Sunna fiye da sauran wato ainihin aqidu irin su Jahmiyya da Shi'a da Khawarij da sauransu to sai ce Junayduna tariquhu muqawwam wato Junaydu shine al-Junayd ibn Muhammad tariquhu tafarkin sa na sufanci muqawwamu abun daidaitawa ne wato tafarki ne miƙiƙi bai da matsala ba tafarki ne wanda za aka shigo da bidiyoyi a cikin sa ba tafarki ne wanda aka shigo da shirka a ce maka tauhidi bane ko a shigo da bata a ce maka shari'a bid'a a ce maka sunna a'a wato sufanci irin na al-Junaydu sufanci ne mai kyau irin sufanci irin na da mai ma'anan gudun duniya da maida al'amari zuwa ga Allah da kuma wato duƙufa akan dukkan ayyuka da za su amfane ka a lahira ita ce aqidansa wannan ɗariƙar Junaydu ba ta da wani matsala Junaydu wato shi ne Junaydu ibn Muhammad al-Qawariri da saboda babansa yana saida az-zujaj wato shi ne gilas shi yasa aka sa masa al-Qawariri don al-Qawariri shi ne ƙarau wato abin da yake fashewa wato gilas mai fashewa sai aka sa masa al-Qawariri shi baban nasa to Junaydu an haife shi a Iraki kuma ya kasance malamin fiqhu ne kuma tafaqqa ala abi thawr abu thawr yana da mazhaba sai dai bai da mabiya sai mazhaban ta zama tarihi ba kamar irin mazhaban su Imam Malik da sauransu ba to shi dalibin Abu Thawr ne sannan ya rasu a shekara ta 297 kenan ya riga Abul Hasan al-Ash'ari rasuwa sannan yana cikin karni na uku wato karnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi masu shi wato da yake khairu nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wato aka ya shiga cikin shekara 300 na wato na farko to idan wannan kenan wannan littafin an gina shi akan abubuwa guda uku a wajen aqida aqidan ash'ariyya a wajen dariqan Junaydu Salik duk da cewa shi bai abin da ya shafi sufanci ne ke nufi dariqan sufa duk da cewa bai kawo komai na tafarkin wato na dariqan wato abin da ya shafi sufanci na Junaydu Salik din ba bai kawo ba anan abin da ya shafi fiqh kuma wato akan mazhaban Imam Malik sabanin Ibn Ashir shi ma aka gina littafin sa kuma kowanne sai ya kawo yace fi aqdi ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati Junayd Salik haka yake ya gina littafin sa ya gina shi akan fi aqdi ash'ari wato aqida na Abul Hasan al-Ash'ari sannan wa fiqh maliki fiqh irin na Imam Malik wa fi tariqati Junayd Salik da kuma tariqa ta sufaye ta Junaydu as-Salik to da yaje sai a can karshe sai babu tasawuf ko mabadi'i tasawuf babin da yake karantar da farkon sufanci abubuwan da ya kamata mu fin yi sai don ka karanta babin daga farkonsa har karshensa babu abubuwa na bid'a wanda sufayen zamani a yanzu suka shigo da shi ka tuba ne ka koma zuwa ga Allah ka daina annabimanci ka daina ghiba ka ji tsoron Allah ka zama mai ibada haka ne dinga jero bayanai na makarimul akhlaq da gudun duniya amma ba wani abu na bid'a wannan kuma shine tafarkin wato shi Abul Hasan al-Ash'ari abin nan kai al-Junayd ibn Muhammad da kuma Abul Hasan al-Ash'ari wannan shi ma ana cewa sufi ne amma sufancin su sufanci ne original wato mai kyau ba sufanci dan jabu wanda aka shigo da bidiyoyi a cikin sa ba saboda komai zai fara mai kyau daga baba yana tafiya sai kaga abubuwa wato suna lalacewa Abul Hasan al-Ash'ari da yana bayani akan abin da ya shafi sufancin sa ina ji na sha wannan bayani don ma'anar sufanci shine kai gudun duniya ka koma zuwa ga ayyukan lahira kawai baka damu da duniya ba to sai aka tambaye shi ma sirrin zuhudika fi dunya me sirrin zuhudun ka a duniya me yasa ka kake sufanci ka ba sai lahira kawai Allah guda fure fana yace alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi na san aiki na da aka tsora min na wajibi na ibada ba ne mini sai ni sai na shagala da ayyuka na ibada kawai wanda Allah ta'ala ya tsora min na biyu yace wa alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatama anna qalbi lahu na san arziki na babu wani wanda zai kwace mini shi mana arzikin da Allah ya yanka mini ya kaddara mini zan yi a duniya ni ne dan samu wannan arzikin ba mai kwace shi yace to sai na samu ni tsuwa a abin da ya shafi neman arziki a harkan duniya sai ya samu nitsuwa bai damu da ita ba kuma dole duniyar da ta zo masa sannan na uku yace wa alimtu anna allaha muttali'un alayya fastahaytu an uqabilahu bil ma'siyah na san Allah ta'ala yana tsinkaya na ma'ana yana gani na a duk inda nake ko a sarari ko a boye to sai na ji kunyan ifiskance shi da sabon Allah sai na dina sabon Allah tunda yana gani na sai na ji kunyan sa bana sabawa Allah ta'ala sannan na uku na hudu yake wa alimtu anna al-mauta yantazuruni fa'adatu li liqa'i Allah na san mutuwa tana jira na to sai ne tanaji don haduwa da Allah subhanahu wataala to ne shine hakikanin sufanci amma da idan ka sa wannan maganan a mizani ka dauko sufancin zamani ka sa shi a mizani zaka ga akwai bambanci don kaga yace na san ayyuka na na wajibi ba me mini su sai ni ko ba haka bane sai na shagalta da su su kawai nake to yanzu a sufanci na zamani akwai matsayin da zaka kai ba zaka yi ibadan ba ma sallar jami'in nan ka fi karfin ka je sai dai a gidanka kawai kai sallah ko akwai masallaci a kofar gidanka sai dai wani ya je ya yi sallah sallar juma'a ba zaka je ba sai dai wani sai dai mutane su je amma kai ka wuce ka je sallar juma'a sallar juma'a da manzala ta sama ce in mutum ya bar guda uku a jere ya jefar da musulunci bayan bayansa amma ba zai je ba saboda haka shi ya wuce je juma'a akwai wani shehi a Kano anguwarmu ɗaya da shi ba zuwa juma'a da aka ce ba zuwa aka ce kullum a kaba yake sallah saboda in ana tafiya masallacin juma'a to ana ganin sai na hawa kan dakin din gidansa to kaga zai tafi ne yayi me zai tafi kaba ne yaje sallah amma lokacin ba da ake tafiya juma'a a Najeriya an riga an yi sallah da awa biyu ma a kaba din amma a lokacin ne shi kuma zai je sallar sallansa ko mutane sai su yarda da wannan to kaga mutum sai a hana ka zuwa juma'a a hana ka zuwa jami'i ko kuma in ka je jami'in ma ba za ka shiga sahu ba ba za ka yi sahu irin yadda manzo Allah sama ya koyar ka habban sa su yi ba sai mutum ya je can baya shikenan sai ya abun nan sai ya tsaya shi kadai da buzun sa ba zai shiga ba a Niger ba lokaci na karatu a Niger a Yamai wato Niamey babban birnin Niger kenan akwai wani shehi muka je zamu gaishe shi shikenan sai aka zo aka tada sallah lokacin shi kuma sai ya zama ne yana karshen sahu shi kadai sahu kuma bai wuce biyu bane ko uku a ciki dalibin sa ne yake jagorantar mutane sallah da muka zo za mu shiga shikenan sai yake nuna mini ga inda zan shiga ai ta bukan ya kamata idan ka zo aka fara daga tsakiya ka fara da dama ne ka tsaya bangaren dama to shi kuma yana ta nuna mini in je in tsaya wani wuri daban wanda ba nan ne ya kamata in tsaya ba kuma kamar zai yi magana yana kamar yana gaba gaba kamar zai yi magana kuma ana sallah a lokaci to ni ban san shi ba yace ka ji wani rikicaccen tsoho wani jahilin tsoho ga abin da ya kamata a yi shikenan muka gama sallah ne tsaya inda ya kamata na tsaya da aka sallame kawai mun gaisa da liman sai aka tsaya ga tan shehi nan a je a gaishe shi an yi gan kawai dama ta arewa ne shiga sai na fita ta kofar kudu kawai ni na gama gaisuwa ta su ko suka je suka gaisuwa su suka same ni a hanya muka tafi saboda aka gani na rashin ladabi ko na duwa ya ce dan ne sahu ma a ce ba za ka shiga ba ba za ka shiga sahu ma ba za ka je jami'i ba ko ba za ka je sallar juma'a ba to kaga Hasan ibn Sujunaydu bin Muhammad ba haka suka yi ba Sheikh Isa yayi be shi yabo mai kyau a cikin littafin sa sannan yake na san arziki na babu wanda zai kwace mini abinda Allah ya kaddara min sai na same shi baka kasa isa rabonka baka kitare arzikinka yace sai na samu ni tsawa dangane da abinda ya shafi abun duniya to amma ka gane yanzu na zamani kuma abun duniyan suke nema dan za su zo su ce za su baka albarka a shafa kanka kai menene a zo ana ba su kudi a fita wanda yazo ya shiga ya ba su kudi ya fita saboda haka an dauki hanyar kuma ta samun kudi ne a ce akwai abubuwan da za a maka akwai wuri adadi kaza da kaza ka dauki dubbunin kudi kana bayarwa kaga zai zama na a zahiri ne zuhudin amma hakika kuma babu zuhudu din duniya ake nema yake kuma na san Allah yana gani na sai na daina saba masa bana sabon Allah amma yanzu kuma na zamani su kuma saiwa suka yi idan baka sabon Allah istighfarin ka me zai ci kullum kana istighfari sau 70 ko sau 100 in baka sabon Allah istighfarin ka me zai ci kaje kai ta sabon Allah ka babu wani damuwa tunda kana istighfari kaga wannan bata ta shiga a cikin sa sufayin da ba gudun sabon Allah suke ne yanzu kuma kaje kai ko kai a boye ko kai a bayyane zaka yi abuwa na shirka zaka yi abuwa na bid'a saboda samun wani abun duniya matukar kana istighfari wai shikenan baka da matsala to kaga wannan istighfari dama ana yin sa don a sabi Allah ne shi yasa ya zama izgilanci ne wa Allah subhanahu wataala bai da amfani yana bukatan wato a masa istighfari sannan na hudu yace na san cewa mutuwa na jira na saboda haka sai nayi tanadi don haduwa da Allah to yanzu domin na tanadi na haduwa da Allah kana sabawa Allah abinda Allah ya wajabta maka kuma baka yin sa abubuwan da suka wajaba kai su duka baka yi kaga akwai matsala to kaga wannan ba shine irin sufancin da magabata suka yi ba to Junaid al-Salik sufancin sa irin na Abul Hasan al-Ash'ari ne wannan sufanci yana da kyau kowa ya zama mutasawwif mai yin sufanci shine mai gudun duniya mai yin ibada wato ma'anar sa kenan aiki da abun da ka karanta na ilimi shi yasa ake ruwaitowa daga Imam Malik ya ce man ta abun nan man tafaqqaha falam yatasawwafa faqad tafassada duk wanda ya yi ilimin addini bai yi tasawuf ba ma'ana bai yi aiki da abun da ya karanta ba to ya zama fasiki domin bai yi aiki da abun da ya karanta ma shi ne ma'anan wanda ya tasawuf bai sufanci ba ma'ana bai yi aiki da iliminsa ba sai ce kuma wa man tasawwafa falam yatafaqqaha faqad tazandaqa duk wanda yake sufanci kuma bai da ilimin addini to wannan munafiki ne wato ya zama zindiki zindikanci yake don yana bauta Allah da ka ma'ana yana shirka don jahili ne yana bidiyoyi kuma gani yake addini ne wannan abu wannan shine halin galibin mutanen mu suna tasawwu kuma ba sa ilimin shari'a ba sa ilimin tauhidi ba su fahimci ma tauhidi ba kuma sai su ce za su yi sufanci daga nan mutum sai ya zama zindiki kamar yadda Imam Malik ya faɗa faman tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa duk wanda yake sufanci bai da ilimi na addini to zai zama zindiki wato munafiki a addini a zahiri mutumin kirki amma a baɗi ne kuma ƙarna yake yi baya wajibi mutum ya bar wajibi ya dinga aikata haramun ya dinga mutane ko wannan yana karɓan kuɗi duk wannan ba munafurci bane a zahiri kuma ka nuna kai mutumin kirki ne ba ruwanka da duniya a baɗi ne kuma duniyan kake nema kana yin sufancin ne don samun abun duniya ina ma da yake mutum ya zama zindiki kenan sannan yace wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wanda kuma ya zama ga ilimin addini yana da shi sannan ga sufanci yana yi kaga sufancin sa zai zama irin na magabata kenan irin na su Abu Huraira abin nan ko ni an yanke alaka da duniya kawai an dukufa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin na su Hasan al-Basri irin su na abin nan shi al-Junayd bin Muhammad to wanda yi wannan to faqad tahaqqaqa shine wanda yi haqiqanin addini kai ilimi kai aiki da ilimin ka shi ne sufancin amma in aka kara wasu abubuwa kuma ko ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka to wannan kuma ka kauce hanya mutum yace ba zai ci abu mai dadi ba mutum yace ba zai sa riga mai kyau ba wannan duk kana wahalar da kanka ne addini bai zo da wannan ba shi addini bai hana mutum ya ci dadi ba qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arizq wa aine ne ya hana mutum ya addu'a duniya inji Allah ta'ala ba hana mutum ya ci abu mai daɗi ba wanda ya hana Allah ta'ala bai hana ba wannan ba shine ma'auni ba zuciyarka tana da kyau kana da tsoron Allah shine ma'auni amma ba rigarka ne take nuna kai mutumin kirki ko mutumin banza da yawa mutum zai zama rigarsa ba ta da kyau bai damu da riga mai kyau ba kuma zuciyarsa ba ta da kyau baƙaƙe mutumin banza ne wani za a gan shi fes-fes zuciyarsa ma fes-fes wannan kuma shine abin da ake bukata imam Malik yana cewa hassin siyabaka masqata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika la yadhurruka ba'dama taqsha al-ilah wa tattaqi ma yahrumu wa ratitu thawbika la yaziduka rif'atan 'inda al-ilah wa anta 'abdun mujrim. Yake ka kyautata tufafinka dai yanda zaka iya, dan da tufafinka ne zaka samu daraja a dinga girmama ka a wurin mutane. Yace sabon tufafinka ba zai cutar da kai ba matikar ka ji tsoron Allah, don kullun kana sa tufafi fefef, inde ka ji tsoron Allah ba zai cutar da kai ba. Yace tsohon tufafinka kuma kana sa tufafi abun nan mara kyau, tsoho ko wani diddigegge, yace wannan ba zai kara maka daukaka ba, matikar kai bawa ne mujrimi. Wato kai mai sabon Allah ne, don ka shiga wani shiga wanda yake nuna kai mai tawazu ne ko mai zuhudu ne ko mai sufanci ne, wannan ba zai kara maka daukaka wurin Allah subhanahu wataala, cutar da kai ma zai yi. Kisa duk abin da za a yi dole ne a yi shi tsakani da Allah. Saboda haka so wa ma zuhudu taqi bi hal qira'ati wala bi tashaqqus al abdani jahran walakin bi tuqa qawlan wa fi'lan wa itharu thawabi ala al kharaji. Haka mai zuhudu yace, yace zuhudu ba kamar gashin ka baka take shi ba, ba kamar jikin ka fututu ba, ka dinga sa tufafi mai kauri godo ko wani abu, yace wannan ba shine zuhudu ba. Zuhudu jin tsoron Allah ne a zahiri da baɗini, ka fifita abinda zaka samu na lada fiye da abinda zai shigo maka na duniya, wannan shi ake cewa zuhudu. To ga abinda Al-Junaydu yake faɗa daga cikin maganganunsa, yana bayani akan abinda ya shafi tasawuf, don ka gane cewa zubancin ya kauce Qur'ani da Sunna, to kawai bid'a sunansa ba tasawuf bane. Yace at-tasawuf huwa safa'ul mu'amalati ma'a Allah ta'ala wa asluhu at-ta'azzuf 'an ad-dunya. Yace abinda ake cewa tasawuf sufanci shine tsarkake mu'amala tare da Allah ta'ala, duk abinda kake zama tsakaninka da Allah kake, kana addinin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kuma tsakaninka da Allah mu'amalar ka ta yi kyau, ba a zahiri kai mutumin kirki, a baɗini kuma mutumin banza ba. Yace asalin tasawuf kuma shine gudun duniya, wato ka fifita lahiranka akan abin da ya shafi duniya, wannan shine asalin sufanci. Sannan ya sake cewa at-turuqu kulluha mazdudatun 'ala al-khalqi illa man iqtafa athara ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu fa inna turuq al-khairati kullaha maftuhatun 'alayhi. Yace dukkan turuq, wato dukkan dariku ko hanyoyi wanda za su kai kai zuwa ga Allah, yace kulluha mazdudatun 'ala al-khalqi, duk a toshe suke akan halitta, duk wata hanya da za ta kai kai zuwa ga Allah gabaɗayan su an toshe su, illa man iqtafa athara rasuli sallallahu alaihi wasallam, sai wanda ya bi gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato sai wanda inda manzon Allah ya taka ya daga kai kuma nan zaka taka, duk abin da kake na addinin ka kana bin bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shine wanda ita ce hanyar da ba a toshe ba. Yace watta ba sunnata, kuma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan hanyar zaka kai shi zuwa ga Allah. Amma duk wata hanya da zaka bi dama ko hagu ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba, sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace wala zima tariqatahu, yalzimti tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ce yace tariqa kake ka ce tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce sunnar sa. Yace ba wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah ko wata tariqa sai tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka bi sunnar sa. Yace fa inna turuqal khairati kullaha maftuhatun alayhi, yace duk hanyoyi na alkhairi Allah ta'ala ya buɗe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba abun da yake nuna al'ummar sa sai alheri, ko ni alheri ya buɗe ya bayyana, tarassukun alal mahajjati albayda laylaha ka nahariha la yajibu anha illa halik, na barku akan ta farki fari, hanya fara jirin ta kaman yinin ta babu duhu, ba mai karkacewa ya bar ta farki na, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai halake ki. To duk wata hanya da zaka biyo ka ce zaka je wurin Allah, a toshe take sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga Al-Junaydu bin Muhammad shugaban sufaye na asali, ga abin da yake fada, bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sufancin, kuma ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala. To da ka duk wanda ya kauce kuma to yana yin bid'a ne, ba sufanci yake yi ba. Za mu tsaya anan. Sannan yace lil awliya karamatun la tunkaru thumma du'a'u nafquhu mu'athiru, wato lil awliya karamatun, waliyai suna da karama la tunkaru, ba a inkarinta, kuma du'a'u sannan addu'a nafuhu amfaninsa mu'assiru, mai tasiri ne. Wato waliyai suna da karama, su wane waliyai? Al awliya jam'u waliyin, al wali huwa al mu'minu taqi, wato da Allah ta'ala ya tashi maganin yan bid'a sai bayanin wali da kansa, da an bar abun abu ya kowa duk abun ne ga dama sai ya fada kiro da haka da zaran ka kauce kai wani bayani ka sai wuce ga Allah ta'ala riga yayi bayani kuma ba za ka kawo wani abu daban ba Allah ta'ala ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ba su da tsoro lokacin da za su tafi lahira ba sa tsoron zuwa lahira saboda akwai alkhairai da Allah ta'ala yake nuna musu tun kafin su tafi lahiran a lokacin mutuwansu sannan wala hum yahzanu ba za su yi bakin cikin barin duniya ba su ce na bar iyalaina na bar dukiyana na bar mulkina na bar kaza gidajena da waye ba za su yi bakin cikin barin wannan ba saboda abin da za su tarar a lahiran ya fi abin da suka bari a duniya sai su waye waliyan sai ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa kanu yattaqun sune mu'minai waɗanda suke jin tsoron Allah shikenan magana ta kare wa kullu mu'minin taqin fa huwa lillahi waliyun dukkan mu'mini ne tsoron Allah waliyin Allah ne duk wani mu'mini da yake tsoron Allah waliyin Allah ne kuma gurgurdan tsoron Allah ka gurgurdan waje ta kanka shikenan magana ta kare shi yasa a zamanin sahabbai ba a nuna wani a ce waliyi ne ko kadan kowa ma waliyi ne a zamanin tabi'ai ba a cewa wani waliyi ne haka tabi'u tabi'ina kowa waliyi ne ko mutum ya fi ka tsoron Allah kai ma waliyi ne gurgurdan tsoron Allah ka gurgurdan waje ta kanka inna akramakum indallahi a taƙaƙun wanda ya fi ku tsoron Allah shi a wacce ya fi ku matsayi a wurin Allah ta'ala shi sa Allah ta'ala ce sun ma'auratun kitabar lalzi na ƙafai na min ibadina fa min hun zuwa limulli na fiye wa min hun muƙtasidun wa min hun sabiƙun bil khairati bi izinin la mun gadar da littafi wa bayinmu da muka zaɓa waliyan Allah ke amma su ce sun kasu kashi uku daga ciki akwai mai saƙon Allah shi ne zalimulli na fiye kenan yana barin wani wajibi yana aikata ma wani haramun din sannan akwai kuma muqtasid ba yabo ba fallaka duk abin da ya waje ba yana yi yana aikatawa abin da yake haramun kuma ya bari amma ba yin nafilfili akwai sabiqun bil khairat ya aikata wajibi ya bar haramun kuma yana aikata nafilfili abin da yake na nafila ba na wajibi ba yana yi a ibada yakan bar abubuwa na makaruhi wasu halal din ma yakan kyale su dukkanin wayannan guda uku Allah ta'ala ya zabe su manzon abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake wanda yake sabiqun bil khairat ga ayyuka na gari ga barin sabon Allah ga nafilfili da barin makaruhi ko shakka babu waliyi ne shine babban waliyi wato cikin waliyin yana gaba gaba na biyu sa muqtasid baya aikata haramun kuma yana aikata wajibi ko bai nafila ba yake shi ma waliyi ne waliyin Allah ne sannan akwai zalimul li nafsi mai barin wasu wajibi kuma yakan aikata wani haramun din amma mu'mini ne yake to shi ma yana da walittaka gurgurdan tsoron Allah sa ai tunda yana aikata wasu wajibin ai tsoron Allah ne ya sa shi tunda yana bari wasu haramun din tsoron Allah ne ya sa ya bari to ubangiji ta'ala kuma ya ce mumini mai tsoron Allah shine waliyi to da haka shi ma waliyi ne ko mai sa kenan duk mumini waliyi ne matukar yana tsoron Allah yana barin wani abu na haramun din tsoron Allah yana aikata wani abu na wajibi saboda yana tsoron Allah shikenan ya zama waliyi to kaga inda za a tafi a haka to ba wani fa wannan inda za a yi wa wani ba za a bar da jama'a ba kuma sai ya zama duk musulmai gaba ɗayan su waliyai ne kawai sai dai mutum ya fi ka tsoron Allah ya fi ka walittaka shikenan magana ta kare to su waliyan sai malaikai cewa lil awliya karamatun waliyai suna da karama la tunkaru ba a inkarin su to abu na farko da ya waje mu sani cewa baya daga cikin sharadin walittaka karama yawwa wato ba sharadi ne mutum ya zama waliyi ba a ce sai karama ta bayyana masa menene karama karama ne suka ce amrun khariqun lil adati maqrunun bil ma'rifati wa da'ati khalin min da'wa nubuwa wato wani al'amari ne wanda a al'adance bai zai yiwu ba sai ya bayyana a hannun mutum kuma dole wanda zai bayyana a hannun sa ya zama ya san Allah kuma yana yi wa Allah ta'ala da'a sannan baya da awan shi annabi ne dole yana da awan shi annabi ne ko kuma annabi ne ya zama mu'jiza kenan kenan akwai sharuɗai guda biyu kafin wani abu ya bayyana a wurin bawan Allah ya zama karama farko ya zama ya san Allah na biyu kuma ya zama yana da'a wa Allah ta'ala baya sabon Allah yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala kowa sani mutumin kirki ne to in wani abu ya bayyana a hannunsa wanda a al'adance baya yiwuwa sai a ce to wannan karaman waliyai ce karama ne na waliyai amma idan ya zama da mai sabon Allah ne sai wani abu ya bayyana masa na karama wanda a zahirin sa kaman karama ne to wannan ba karama bane istidraji ne Allah ta'ala ne masa talala saboda sabon Allah sa sai wasu abubuwa suke bayyana masa don ya kara bata ko kuma ya zama tsafi ne tsafi yake mutane ban sani ba sai suke ganin kaman wato karama ne take bayyana masa. Daga cikin misalai na karamomi masu kyau, Sayyidina Umar babban waliyin Allah a cikin al'umma mazala ta sama, Abubakar ne kawai ya fi shi walitaka, ya aika ainihin yaki a je wani gari a yaki, shinan shugaban yakin Asariya. Ana cikin yakin sai aka hasko masa wa'annan mayakan daga Madina na hango su har garin da suke, sai ya ga alaman za a ci su a yaki. To shikenan sai yake cewa shugaban yakin sunan sa Sariya, yana cewa aljabala jabala ya Sariya, ka zo bangaren dutse, ka binnan ka kauda rundunan yakin ka su dawo ta bangaren dutse, wato ku fake da dutsen nan domin ku yaki wa'annan mutane. Sautin daga Madina ya tafi har wancan garin, kuma suka ji suka dawo wajen bangaren dutsen suka yi nasara a yakin. Da suka dawo suka ba da labari sun ji wannan sautin. Kaga wannan karama ce ta waliyai, karaman Sayyidina Umar. Amma saboda bid'a tana da illa, in ana lissafa waliyai ba a kawo maganar sahabbai, sai a kawo wani can ƙarshen duniya ya zo sai a ce shine shugaban waliyai. Ba za a ce Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko sauransu ba, su Imam Malik ba a kawo su. To abin da yasa nake kaga ba sharadi bane walittaka a samu karama. Imam Malik karamansa guda nawa ka sani, Abubakar karamansa nawa, shugaban waliyai. Saboda haka za ka iya zama wali, babban wali, kuma ba wata karama da ta bayyana maka. Karama kan ba sai ta taso ba, kuma karaman karka ɗauke shi sai an yi tafiya a sama a kan iska, ko ka hau kan ruwa kana ta tafiya, ko ka tashi sama ba tsani, karka yi tsammani wani shi ne karama. Daga cikin karamomin Imam Nawawi, a 24 hours sau ɗaya yake cin abinci, a yini da dare ya ci abinci sau ɗaya shikenan. Ina kai ba za ka iya ba, kuma akwai abincin ba babu ba. Baya bacci sai in bacci ya neme shi, karatu kawai yake yi, karatu. Baya kwanciya don ya neme bacci, daidai yana zaune bacci ya rinjaye shi, kaga karama ne. Kuma ya rasu yana shekara 45, kuma har ya rasu bai aure ba, shi ma karama ce. Ina kai ba za ka iya ba, har ya mutu aikin addini kawai yake bai aure ba, ha karama. Daga cikin karaman magabata akwai fashul waqti, lokaci dan kadan sai mutum ya ayyuka masu yawa, wannan karama ne. Yanzu ne tattalin da Imam Nawawi ya wallafa, yana dan shekara 45, idan aka tula maka su a nan za ka ce dan shekara 300 ne ya yi su, za ka ce ya rayu shekara 300, amma kwata-kwata rayuwarsa shekara 45. Amma yi littattafin da wani ya rayu ya fi shekara 500 irin littattafinsa ba, to kaga wannan ita ma karama ne. Saboda haka karama zai iya kana da ita ma ta bayyana ma, kai baka san ma karaman ba ne, baka san ta bayyana ba. Daga cikin karamomi da suka fi kowane mahimmanci shine, yau kaga a yanda zamanin nan ya lalace, kaga mutum yana kokarin fahimtar addininsa, yana yin ibadansa, yana nisantar sabon Allah. Duk abin da ya wajaba kana yi, kana nisantar sabon Allah, kuma kokarinka ka fahimci addininka ka yi shi daidai, to wannan ita ce karaman da ta fi kowace a wannan zamani. Don wasu duk sun shagala duniya kawai ne, sa gaba wani sabon Allah ya dulmiya ko musulmi ne, kai kuma duk wannan bai dame ka ba, kace addini kake son ka fahimta ka yi shi daidai, kuma kana yin sa daidai din, ai wannan karama ne. Wani mamakin ka yake ya akai kake iya wannan, kama ba a daukan sa karama. Daga cikin karamu na fa wannan, mutum zai je ya yi tsafi, ya zai bayyana wani abu, shikenan sai ya ce wai shi karama ne. Wani malami a Kano, wani shehi, wani ya zo ya sayar masa wata darduma ya masa rufa ido. Darduman da ya zauna a kansa sai ta tashi sama, wai zai iya zuwa Makka da ita ya je dawo a rana ɗaya. Ya tashi da ita ya tafi yana ya dawo, shikenan suka yi tinike ba shi miliyoyin kuɗi. Shikenan da mutum ya tafi ya zauna a kan darduman ta kasa tashi. Yayyayi bai kasa tashi. Kaga da ya so ya yi karama ta fi wannan yin. Kawai za a tafi Makka ya ce a kuje kawai za ku same ni a can. Sai ku je ku same shi a Arfa. A sai rufa ido ne. Wani kuma shehi a Bauchi za a tafi wani gari sai ce kuje za ku same ni a can. Kuma hanyar ga hanyar da ake bi, ana tafiya sai shi ya bi wani doshi ne, yana ta gudu yana ta gudu. Kawai su kuma yana sai suka ɓata hanya suka yi kona, kawai sai suka haɗu da shehi yana gudu kawai yana haƙi. Kaga karama ta karye kenan. To a wannan me za mutum don saboda son duniya a ce wai sai ka yi ta wasu abubuwan da Allah zai tona maka asiri. Allah ya tona maka asiri. Ai ƙarya fure take ba ta yaya. Dole ne sai karama ta bayyana maka, kuma dole sai ka nuna mutane kai waliyi ne. Waliyi kan babu ya yake ba, wai sun yi kare da aka gano shi ba babarin Yaman yayi ba. Waliyin Allah wanda a manzala ya ce in ka sa in ka haɗu da shi ka nemi ya maka addu'a, ka nemi ya maka addu'a. ta amma manzo Hussein Umar ya gane shi ya nemi masa addu'a mutane suka fara gane shi suna zuwa wurin sa wallahi gudu yaje wani garin da ba san shi ba har ya kare sa rayuwarsa amma kai kuma kai kake son ka nuna mutane wai kai wali ne a zo wurin ka a zo ko wannan kake son ka mutane ka bautar da su su zama kaman bayinka suna yi maka hidima ka samu daukaka a duniya Allah ya sauke manzo Allah ya sa wa ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ai ubangiji ta'ala ne ya fada amma hadisi ne kudusi manzo Allah ta sama yace Allah ta'ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina ina masa izini akwai yaki tsakanina da shi a wata ruwa man azali waliyan wanda ya cutar da waliyina to ina masa izini wato ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi kenan idan ka cutar da waliyin Allah kamar ka cutar da Allah ne sai zuwa waliyin duk wani mumini mai tsoron Allah in ka cutar da shi to kana fada da Allah ne dani ya yaki shedan yace Allah ta'ala zai bautawa kai kuma sai ka zo kana gaba da shi to in kana gaba da shi kana gaba da Allah ne subhanahu ta'ala Allah ta'ala zai karbi fadan kai da shi mu gani zaka share ko ba zaka share ba shi yasa manzala ta sama yake da yana magana akan shugabannin waliyan duniya sune sahabbai cewa ya Allah Allah fi ashabi la tattakizuhum garaban ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum ومن ابغضهم فبغض ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يشك ان ياخذه yace kuji tsoron Allah dangane da sahabbaina kar ku cutar da su kar ku dinga sukan su kuna fadan aibi kuna danganta musu yace duk wanda ya so sahabbaina ya so su ne saboda yana so na duk wanda yake kin sahabbaina ya ki su ne saboda baya so na ya ki ne ji mazala ta kuma yace duk wanda ya cutar da sahabbaina ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah kuma zai shiga hadin Allah to kaga in ka cutar da waliyin Allah ka cutar da Allah ne to amma su waye waliyin su ne ainihin masu riko da addinin musulunci a bisa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kamar yanda sahabbai suka yi su ne waliyai don mazala ya gina ga ya fadan wannan magana sahabban sa yake gayawa sahabban kuma suna yin addinin akan sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam yace kuma kar a cutar da su sune waliyai to kaga ba yanda za a yanzu mutun ya kauce wa sunna kuma ya zo ya ce shi waliyi ne bai zai taba yiwa ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi addini kyakkyawan fahimta idan an yi addini kyakkyawan fahimta to komai yakan iya zama mai sauki amma in baka fahimci addini ba wahala kawai zaka sha ko kuma wani ya je wahalar da kai ya badda kai ka zama kaman bawan sa kai kana tamanin albarka kake samu amma kana daure masa gindi ne yana aguwa na shirka da bidiyoyi Allah ya sauke sannan sai yace summa du'a naqahu mu'athir kenan yake lil awliya karamatun la tunkaru shine aqidan ahlus sunna waliyyu suna da karama ba inkarin ta wannan gaskiya ne kar ka ce waliyyu ba su da karama suna da shi sai dai abin da yake karaman shine karama abin da kuma na fuwan nan ne yana nan a fuwan nan ne sa in tsafi ne kuma yana nan a tsafin sa ba zai zama karama ba shi kuma summa du'a sannan addu'a nafuhu amfanin sa mu'assiru mai tasiri ne wato su yan bidiya ne suka ce addu'a ba ta da tasiri komai Allah suka ce komai Allah ya riga kaddara shi to ne addu'a kuma za ta zai kauta kaddaran Allah ne eh haka ne komai Allah ya kaddara shi ita addu'ar ma Allah ya kaddara ta yau shine ina ji tambayar da aka yi ko ranar alhamis ne la yuruddu alqadara illa addu'a hadisi ne ga tace ba abun da ke mai da kaddara sai addu'a to addu'a ita ma kaddara ne take dauke wata kaddara ne Allah ta'ala ba abun da bai sani ba na abubuwan da za su faru wato da bayin sa komai da komai ya sani saboda haka addu'a tana da tasiri ma'ana idan ka yi ta ka nemi tsarin wani abu in Allah ya karba zai tsare ka daga wani abu in ka nemi ja wani amfani ubangiji ta'ala zai amfanar da kai da abun da ka nema din in kai wa wani addu'an alkhairi in an amsa zai samu alkhairi in kai wa wani addu'an sharri ya cutu in an amsa zai cutu din addu'a tana da tasiri yasa ubangiji ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ta'ala ya ce ku roke ni zan amsa muku in ku roke ni to kaga sai addu'a tana da tasiri sannan kuma yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an in bayina suka tambaye ka dangane da ni kace ina tare da su da jina da ganina da ilimina kuma ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni to kaga da addu'a ba ta da tasiri eh Allah ta'ala ba zai ce ina amsawa ba haka nan hadisin manzo Allah sallama ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallama yake ma min muslimin yad'u bi da'wati laysa fiha ithmun ولا قضية رهم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يخشف عنه السوء بمثلها واتو دو تمن دا يي الدعاء مسلمي يي الدعاء كما الدعاء نباب الذنوب أتكينتا باكنا الدعاء ني الله هلكر دواني كو الله تورا واني أثارا با الدعاء تي كما دا باب ينكي زمونتي الله يقاتا تكاني واني دواني يتي فاتي الله تعالى باشي تي دا جسن أبو باب دا أكو إما أغغو تامسا بيان بقاتا أبن ديني من أباشي تاكي كو كما a jinkirta masa sai a lahira a bashi wani tarin lada maimakon addu'an da yi don wani abun zaka iya neman sa a duniya kana tamani zai amfane ka Allah ta'ala kuma sai ga a gara a canja maka a bar maka shi a lahira ya fi maka amfani to da haka kenan addu'a ba ta faduwa kasa banza na uku kuma ko Allah ta'ala ya yaye maka wani bala'i da dade sauka maka ba don kai addu'an ba kai kana roƙon wani alkhairi daban a sai akwai wani bala'i da ya tinkare ka kai baka sani ba Allah ta'ala sai ya amsa addu'ar amma ba zai baka wannan alkhairin ba sai tunkuɗe maka wancan sharrin don ko an baka alkhairin in sharrin ya sauka kanka ba zaka ji dadin alkhairin ba to sai Allah ya tunkuɗe maka sharri maimakon alkhairin da kake nema da manzala kuma ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce idan nuksir ya rasulullah in haka ne zamu yawaita addu'a ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahu akbar kuna yawaita addu'a kuma Allah shine wanda zai baku abin da kuka roƙa saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta addu'a kuma addu'a tana da tasiri kuma hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ko inna addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada ma'ana babu ibadan da ta kai addu'a domin addu'a akwai kaskantar da kai a cikin ta akwai tawazu akwai maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala zaka ga wani in yana sallah tunanin zai na kasuwarsa ko office dinsa ko gidansa ko wurin aikin sa amma in yana addu'a kuma gaba ɗaya yana mai da al'amarin sai zuwa ga Allah musamman in wani bala'i ne ya sauka masa ya manta da komai zaka ga tawazu yana kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala to kaga jin ne irin wannan kaga ya gama tawazu kenan ya kaskantar da kansa shi yasa addu'an ta zama tana da daraja ma'anar ibada kuma shine kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala to haka idan mutum ba addu'a sunansa mai girman kai ya nuna kenan bukatunsa za su iya biya ba sai Allah ya biya masa ba ba sai ya maida al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sannan a wani hadisi yace addu'a afdalul ibada addu'a shine mafificin ibada a wani hadisi yace laysa shay'un akrama 'ala Allah min addu'a babu wani abu mafi daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar addu'a mutum ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah ta shi yasa addu'ar aka fi son a yi ta ma lokacin da kafi kaskantar da kai kamar lokacin da kake sujjada manzala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al'abd min rabbih fa huwa sajid fa akhiru fihi ad-du'a yace mafi abin nan kusanci da bawa ko kuma mafi lokacin da mutum yake kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala shine a lokacin da yake sujjada shikenan manzala sallallahu alaihi wasallam yace yawaita addu'a a lokacin da kuke sujjada fa qaminun an yustajaba lakum kun cancanci a ansa muku a wannan lokacin saboda a lokacin zaka zama kana da cikakken tawabu mai da al'amarin kai zuwa ga Allah subhanahu wataala addu'a in ka ga bata yi tasiri ba to bata cika shurudinta ba ko an samu wani abu da zai hana ta yi tasiri amma asalin ta tana yi daga cikin abubuwan da za a lura da shi shine idan ka roki Allah subhanahu zaka roki Allah subhanahu wataala to kada kana roƙonsa kuma kana rafkane kana tina wasu abubuwa daban ba ka mai da al'amarin kai zuwa ga Allah ba idan kai haka to Allah ta'ala ba zai amsa maka addu'ar ka ba shi yasa manzo Allah ta sama yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah subhanahu wataala kuna masu yaqinin za a amsa muku wa alamu anna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafilin lillahi ku sani Allah ta'ala baya karban addu'a daga zuciya wanda take rafkaninya mai wasa lokacin da kake addu'a kana ta tunanin wasu abubuwa kana ta tunani Allah ba zai karbi addu'an ka ba dole sai ka maida al'amarin kai zuwa ga Allah ta'ala ka zaga wani yana ta addu'a bai ga amsa ba to saboda lokacin da yake yin a shagale yake yana da tunanin wasu abubuwa bai mai da al'amarinsa da zuciyarsa zuwa ga Allah ta'ala ba to Allah ba karban addu'a ga wanda yake yana addu'a yana tunanin wani abu ko kuma ya zama bai da yaqini za a amsa masa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu yaqini kana addu'a ma wai kana shakkan ko za a amsa maka ko ba za a amsa maka ba to ba za a amsa maka ba tunda kai shakkan kana da yaqinin Allah zai amsa maka dole sai an samu wannan sannan a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abun nan inna Allah yaqbalu إذ أبنى يقبل يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت ولن يستجاب لي، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أنا كربان الدعاء تيانكم ما تكربي يقاوا با منين يقاوا يتي يدنغ سوى ناي الدعاء ناي الدعاء ناي الدعاء با أنسى مني ما أو تي روان دي تي أنا كربان الدعاء تيانكم ما تكربي يقاوا با سيسا بيسكا تي مي يقاوا ما زال لا تشيني متيتي دعوت دعوت فلن يستجاب لي ناي الدعاء ناي الدعاء با أنسى مني ما. To idan kai addu'a sai kace ba ansa maka bane addu'a ta nayi kai Allah bai ansa ba, to sai a ce ba za a ansa maka ba, ai baka yi saka tilastawa Allah ba. Saboda haka addu'a nan zai yi wa lokacin da kai ta ansa maka taki. Akwai ruwan kuma a jinkirta ba za a an ansa maka, amma buƙatar kuma sai nan gaba za a biya maka buƙatar, ba yanzu yanzu za a biya maka ita ba. Saboda haka mutum da zai gaggawa ya ce wai yayi addu'a yayi kai ba ansa masa ba. Sannan abu na gaba shine dole ne mutum ya ladabtu da ladduba irin na addu'a, wato ya zama abincinka halal ne abinda kake ci, tufafinka halal ne, sannan abinda kake sha shi ma halal ne, kar ka zama ka dulmiye cikin haramun kuma kana buƙatar ansa maka addu'a. Wannan yakan yi ba za a ansa maka ba da sababin wannan, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ألا بايا كرباسي ألا ميسركيني بايا كربان أبو سيمي سركي. Allah ya umarci mu'mine da abin da ya umarci manzoni da shi, ya ce wa manzoni ku ci abu mai daɗi na halal kuma ku yi aiki na gari, sannan ya ce wa mu'mine su ma ku ci daga abubuwa na halal wanda Allah ya azirta ku banda haramu. Sai manzo Allah ya kawo misali da mutumin da yake ash'asa mai buguza gashi, alaman tawazu kenan, ba ta tace gashinsa ba, sannan a gabar alaman ƙura-ƙura a tare da shi. To wannan mutum kuma sannan yutilu safara, yana kawaita tafiya, don tafiya tana daga cikin alamomi na amsa addu'a. Ga siffa ta tawazu'u, sannan kuma gashi mahalin matafiyi, don matafiyi ana amsa addu'ansa da gaggawa fiye da wanda ba matafiyi ba. Sannan yana daga hannunsa zuwa ga sama, daga hannu zuwa ga sama alama ne na karban addu'a, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama'i an yaruddahuma sifra. Allah yana kunyan bawansa ya daga hannu sama, yana roƙon Allah ta'ala ya biya masa bukata, sannan ya maida hannun Allah bai biya masa bukata ba. Allah yana jin kunyan wannan. To kai wannan mutumin ya samu wannan ladabin, ya daga hannunsa sama, sannan yana cewa rabbi ya rabbi ya rabbi, yana yi wa Allah magiya, nan ma ana son haka, ya Allah ya Allah ya Allah, ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah ta'ala. Zai ya samu wannan, to amma yana da wani mishkila da zai hana kila amsa addu'a, shine abincinsa haramun ne, abun shansa haramun ne, tufafin da yake sawa haramun ne, kuma waguziya bil harami, ya koshi da haram, ma'anarsa shabi'a bil harami, ya koshi da haram. Sai manzo Allah sama ce masa fa anna yastajabu lidhalik, to ya za a ansa masa, ma'ana yana da wuya a ansa masa, tare da cewa zai iya yiwa a ansa masa, domin kafirai ma sun addu'a ana amsawa wani lokaci, shedan in yayi ana iya ansa masa wani lokaci, ya ce a jinkirta masa sai duniya ta tashi a kabirinsa. Allah ta'ala ya ce ka jinkirta rayuwar har zuwa duniya ta zo tashi. To amma wa'annan sabon Allah sababi ne da zai iya hana ansa maka, ko an ansa maka ana maka talala ne, wataƙila kai ta yin laifuffuka sai ka je lahira kuma ka tadda azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wajibi ne mutum ya zamana abincinsa halal, abun shansa halal, tufafinsa halal, ya dinga ƙoshi da halal ba da haramun ba, kuma ya bi ladduba na addu'a idan ya zo wato yin addu'a ɗin. Kuma addu'a yana nuna tawazu'un mutum da maida al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka addu'a tana da tasiri, ba kamar yanda wasu suke cewa wai ba ta da wani amfani ba, inda ba ta da amfani Ubangiji ta'ala bai zai ce a yi addu'a ba. Saboda haka duk bala'in da ya zo a roƙi Allah ta'ala ya ɗauke shi, duk abin da kake nema wajen Allah ka nemi Allah ta'ala ya biya maka buƙata, kuma ba a roƙon kowa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya je roƙi wani ba Allah bai biya masa buƙata, to wannan yayi wa Allah shirka. Manzo Allah ya ce wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, in zaka roƙa ka roƙi Allah, in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah, shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kai kaɗai muke bauta kuma kai ne kawai muke neman taimakon sa. Sannan ya ce man istaghatha bighairi llahi faqad ashrak, duk wanne ne wani yayi masa wani bala'i ba Allah ba yayi wa Allah subhanahu wataala shirka saboda haka kenan ya fita daga addinin musulunci gaba daya ka daga hannu ka roki wani ya biya maka wata bukata ya baka lafiya ko ya baka haifuwa ko ya azurta ka ba zai iya ba wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wataala saboda haka sai a kiyaye dukkan abubuwa na shirka da bidiyoyi wanda aka shigar da shi a cikin wato ainihin addu'a mutum ya tsare in ya tsare addu'an sa zai tasiri ko shakka babu kamar yadda Allah ta'ala yake fada kuma Allah ta'ala yana son me roƙon sa kuma idan baka roƙe shi ba Allah yana fushi da kai mallam ya tsare Allah ya gazab alaihi duk wanda baya addu'a manzo Allah sai ya ce Allah zai fushi da shi don ya nuna shi ne girman kai ne ya wadatu da kansa kenan kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne masu bukata izuwa ga Allah subhanahu wataala kuma yana cewa wallahu yaghzabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghzabu Allah ta'ala yana fushi in baka roƙon sa dan adam kuma lokacin da kake roƙon sa a lokacin ne yake fushi in yanzu ya baka gobe in kazo ko ya baka a cikin fushi jibi in kazo sai ya hana ka to bangi ta'ala shi kade ne wanda baya kosawa kuma yafi son ma a dinga roƙon sa saboda arzikin sa baya riguwa ko ya baka amma dan adam kuma yana da wani hali baya son roƙo sa'anna fa aqaitul fa'udna wa'udtum wa man yaqsuru tasala yawman sayusami mun tambaya kun ba mun sake kun ba duk wanda yayi ta tambaya za a kosa ba za a bashi ba saboda haka ka koma zuwa ga Allah ta'ala maimakon kaskantar da kai zuwa ga wato ainihin mutane la taqba'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhaaka madarrun minka bid-din wastarziqillaha mimma fi khaza'inihi fa inna ma hiya bayna al-kafi wan-nun karka kaskantar da kanka a wajen abun halitta kana neman ya biya maka wata bukata don wannan zai cutar da addininka ka roki Allah subhanahu wataala arziki gaba daya a hannunsa yake kuma yana tsakanin kafin da nunu ka abun nan kaulatin da nu'ara in yace kun sai abu ya kasance in ka roka ya amsa maka sai yace kun kasance abun sai kaga abun ya kasance duk abun da ka roka din so da haka ka nemi abu a wurin Allah subhanahu wataala ka dauke hankalinka daga ainihin wato kan jama'a domin karkaje kai asara addininka ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu yukon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yukon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan mai tambaya ba mu fara da wani ke cewa malam yaushe ne lokacin sallah asubahi yake shiga yaushe ne kamata mutum ya bar yin zuhur domin wasu masallatin nafi sukan kira sallah ƙarfe 4:50 wasu sukan kira ƙarfe 5 wasu ma sabanin haka da kuma dai sauran lokutan sallah ma azhar la'asar da magariba da isha yaushe ne lokutan su yake shiga
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah a sallan asuba lokacin ta na shiga 5:03 ƙarfe 5:03 saboda haka yanda aka saba da ayi kiran sallah kafin karfe 5 ko a tada sallah kafin 5 ko 5 ya kamata a canja in lokaci ya canja sai a canja to da haka yanzu kafin ayi kiran sallan karshe sai 5:03 kaga ya kamata a ce ana tada sallah ne 5:10 domin yanzu 5 lokacin sallan asuba bai yi ba sannan lokacin sallan azhar kuma 12:06 lokacin la'asar karfe 3:25 kar kai sallan la'asar dinka 3:15 idan kai lokacin bai yi ba a yanzu ko da da a baya yayi amma a yanzu lokaci bai yi ba sai ka canja 3:20 wato da abun nan da 5 nan lokaci yake kaga ya kamata a ce da rabi ne za a yi ko yayi gaba sannan lokacin magariba 6:06 lokacin isha kuma 7:04 nan ma ana yin kuskure sai yanzu tun kafin karfe 7 mutane suna sallah a yanzu 7 lokacin la'as abun nan isha bai yi ba sai 7:04 lokacin isha yake saboda haka ya kamata limamai da ladanai su gyara asuba 5:03 azhar 12:06 la'asar 3:25 magariba 6:06 isha kuma 7:04 kuma gaba gaba yake karuwa yake ba riguwa ba saboda haka yanzu ka canja ka canja can gaba kai gaba saboda zai iya iso ka kuma har ma ka nemi kuma kara wani mintocin na'am
wannan yake cewa malam hadisin da yake maganan cewa idan mutum ya salla masallacin Ka'aba za a ba shi lada 100,000 yadda idan ya salla masallacin Madina kuma za a ba shi lada idan ya salla masallacin Ka'aba za a ba shi lada 100,000 a jin ashe yake tambaya shin wannan idan mutum ya salla a jami'i ne ko kuma a koda shi kadai ne ya salla wanda tambayar da take alaka da wannan kuma ya tambaye yake cewa mal an kasabta lada wanda za a ba wa mutumin da ya salla masallacin Kaaba da kuma wanda za a ba wa wanda ya salla masallacin Madina to malam masallacin Kubafa shi bana jin ana ambatan adadin ladan da za a ba wa mutum gashi ana jerin tashi daga cikin masallacin da salla cikin su yake da falala ko kuma shi bai da wani lada da aka kebance na shi
to farko dai ina son mai gyara akan maganar ladan nan ba hadisin da yake in kai salla a masallacin manzon Allah ka da lada 1000 ko in kai a sallan Kaaba ka da lada 100 wannan kawo masu cewa in kai salla a jami'i kana da lada 25 ko 27 in kai kadai ne ka da lada 1 ba wanda ya faɗi wannan manzon Allah sama bai faɗi wannan to da ka ba maganar lada ake ba maganar daraja ake darajan kuma tafi lada wato idan kai salla daya a masallacin manzon Allah sallama tarin ladan da za a baka yafi na kai salla 1000 a wani masallaci in ba shi ba ko wace salla daya kuma Allah ta'ala shi kadai ne ya san ladan guda nawa ne amma in ka ce lada 1000 ai ka takaita ladan ai manzon Allah ba haka yake nuna haka sallan jami'i in kai kai kadai Allah ta'ala ne ya san iya ladan to wannan ladan ne za a ninka shi sau 25 ko 27 ya kamata mu fahimci wannan to sai yace menene ne tambayar farkon ma ina neman imanta ya ce yace a jami'i ne ko mutum shi kadai ko kai kadai ko a jami'i kana da wannan ninkawa wato hadisin ya zo mutlaki baka isa ka kayyade shi ba sai dalili da aka ce salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma fihi sai ce wa salatun fi masjidi alharami afdalu min 100,000 salatin to salatun din nan nakira ne fi siyaqil isbati tufidu al-itlaq nakira ce ga wanda suka san nahwu salatun ba ce as-salatu ba kuma ba a ce salatun jama'ati ba ba yi taƙaidin salatun nakira saboda haka salla kowace iri kenan salatun salla ko na nafila ko na farilla ko a jam'i ko ba a jam'i ba in kai guda ɗaya ya fi kai salla 1000 a wani masallacin ba shi na fatan mun bayyana haka nan a masallacin abin nan Kaaba kuma ya fi kai salla 100,000 kuma wasu malaye suka ce in a jam'in ne kuma sai a ninka maka kuma na jam'in misali yanzu ka yi sallah kai kadai a masallacin manzala ta sama shikenan za a baka lada abun nan ai ladan sallah 1000 kai kadai to yanzu sai kai jami'i ko kuma sai da ladan sallah 1000 kai kadai in bane idan a jami'i kai idan kai kadai ne kai to yanzu sai kai sallan a jami'i wannan ladan sallah 1000 za a ninka shi sau 25 ko sau 27 kenan la a baka lada na salla a 27,000 ko 25,000 idan ka yi ta a jami'i tunda yau kai kadai ne kana da ladan salla 1000 to a dakin Kaaba ne kuma kaga an ce kana yafi lada za a baka ladan salla 100,000 ko fiye da 100 in ka yi ta a jami'i kuma kenan za a baka ladan salla 2,500,000 ko kuma 2,700,000 za a ninka sau 25 ko a ninka sau 27 saboda haka wannan ana maganan ko kai kadai kai sallah kana da wannan lanan in kai jami'i kuma wannan dama kuma akwai hadisin falalan wato jami'i saboda haka gara basan ba karama ba ce na'am hadisi bai zo yace ga irin sallan da abun ne an ninka sau kaza ba shi kuma abun da ya shafi falala ko lada abu ne wanda wahayi ne yake iya fadansa al-fada'il la tunalu bil qiyas ma wannan yace ba a qiyasin falala to tunda ba a gaya mana adadin sau nawa za a ninka sallan ba babu a qur'ani babu a hadisi sai mu tsaya inda Allah ya tsaya da mu amma masallaci shine mai falala ta hudu sannan kuma yana da falala manzala ta ce man taba harafi baiti thumma ata masjid quba wa salla fihi rak'atayn kana lahu ka ajri umrah wanda yayi tsarki a gidansa yayi alwalai tai masallacin quba sai dai nafila rak'a biyu za a bashi ladan kaman yayi umrah to kaga umrah kuma Allah ta'ala shi ya san iya adadin ladan da yake bayarwa to kaga yana da falalan kenan amma mu ce za a ninka ladan sallan sau kaza wannan kan ba mu da shi kuma ba za mu iya yin kiyasi ba na'am